الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ينقوى ما سكلمه دا سورة رمو نكسا دا ننسا دا ودند دا سكلمه كمس سورة رمو تكفو فينيا دا بيانين زامني. Kuna sauraron mu ne daga babban ɗakin taro na makarantar mu mai suna Darul Hadisi Salafiyya dake nan Zaria a Najeriya. A yanzu daren Lahadi ne daidai da daren 21 ga watan Al-Muharram. Hijira na da shekara 1435, daidai da 23 ga watan Nuwamba shekara ta 2013. Wannan shine kasan na ɗaya daga cikin jeren giyar karatutukan littafin sharhu sunna wallafar al-imam Muhyi sunna Abu Muhammadin al-Husayn ibn Mas'ud ibn Muhammad al-Farra al-Baghawi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Karo biyu a baya nayi yunkurin fara karatun wannan littafi a asalin anguwar mu inda muka fara wannan da'awa a garin nan a Muciya. Allah bai nufi an ci gaba da wannan karatu ba, sai dai duk wani wanda yake sauraron wannan kaset din ya sani da cewa wannan kasusuwan ko kadan ba su shafe waɗancan tsofaffin kasusuwa daga cikin jeren giyar kasusuwan mu na Darul Hadis ba, domin kowane kasar daga ciki yana ɗauke da kwanan wata. Sai dai kuma wannan karatun da kake ji insha Allahu ta'ala shine karatun da muke fatan zai ɗore ya ci gaba insha Allah. Don haka waɗancan kasusuwa na baya da muka yi waɗannan karatuttuka kusan shekaru 10 da suka gabata suna nan daidai wa daida, babu gara babu zago. Sannan duk abin da muka faɗi a cikinsu na ilimi da da'awa yana nan keke da keke insha Allah. Don haka za su ci gaba da yaduwa komai daren dadewa da gwargwadon yaduwar da'awar mu insha Allah. Sanarwa ta farko kenan. Sanarwa ta biyu, kai da kake sauraron wannan kaset din a yanzu, ka sani da cewa an yi wata doguwar sharar fage da kuma shimfiɗa ta karatun wannan littafi wadda ta ɗauko mana tarihin al-Imam al-Baghawi, wadda ta yi mana cikakken tarihin irin zamanin da malamin ya rayu, irin halin da musulmi ahlus sunna suka samu kansu a wannan halin, da kuma dalilin da ya kai shi ga rubuta wannan littafi. Muka ji dai malamin nan an haife shi ne hijira annabi na da 436. Ya rayu shekaru 80 cif a duniya, a inda ya rasu hijira na da 516. Yau shekarun shi 919 da rasuwa. A wancan lokaci garin su Harra, wanda shine babban gari wanda yake dauke da wannan kauye nasu mai suna Bagh ko Baghshur, yana karkashin kasar Khurasan ne dake Iran. Amma a yanzu yankin Harra ya fada cikin kasar Afghanistan, don haka a lissafin da duniyar yau take ciki, to Baghawi mutumin kasar Afghanistan ne, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Na yi muqaddima wadda ta bayyana tsarin littafin, wadda kuma za mu sake jinta shi da kanshi zai sake zayyana mana. ajiya na karkare mana da irin yabo na alhirai wadanda muka ji malaman sunna mutanen kirki suna yi wa ainihin al-Imam al-Baghawi wadda din na dibo mana waɗannan bayanai da yawa daga cikin su daga ainihin sharaffage wadda malam Zuhair al-Shawish da malam Shu'aib al-Arna'ut suka yi wa ainihin wannan littafi daga cikin halayen al-Imam al-Baghawi mun ji cewa malami ne na sunna wanda yake da kishin yaduwar aqida ahlus sunna kamar yadda ta zo daga annabi da sahabbai akan haka ya rubuta tafsirin shi ya bayyana haka karara a shimfida shi ta tafsirin kamar yadda kuma a cikin wannan muqaddima zamu ji ya bayyana haka al-Imam al-Baghawi dattijo ne mutumin kirki mai tawali'u da tsoron Allah da hakuri da duk abin da ya samu na sutura ko na abinci baya kallafawa kanshi mutum ne wanda bai damu da duniya ba masana tarihi sun nuna cewa lokacin da Allah ya dauki ran matar shi da aka raba gado ma sai nuna bai bukata Allahu akbar malami ne wanda dukkan malaman da suka yi zamani da shi da waɗanda suka zo bayan shi sun ba da sheda akan halayen shi na gari Al-Imam Az-Zahabi mun ji irin kirarin da ya mishi a inda muka tattauna kadan daga ire-iren waɗannan maganganu cewa kirari ne na gaskiya ba zugugutawa ce da yabo na ƙarya ba a inda Al-Imam Az-Zahabi ya ce Al-Imam Al-Allama Al-Qudwatul Hafiz Sheikhul Islam Muhyi Sunna Sahibut Tasanif babban limami kuma babban malami abun koyi ga ƴan baya ƙwararren mahaddaci malamin musulunci mai raye sunna mawallafin manyan littattafai Allahu akbar al-Imam Ibn al-Imad al-Hanbali shi ko cewa ya al-muhaddis al-mufassir sahibu at-tasanif wa alimu ahli khurasan ce babban malamin hadisi kuma malamin tafsiri mawallafin littattafai babban malamin kasar Khurasan wato wannan babban gari na kasar Iran a wancan lokaci Ibn Khillikan babban malamin tarihi ne shi ko cewa ya kana bahran fil ulum al-Imam al-Baghawi teku ne a wajen ilmomi sannafa fi tafsiri kalamillahi ta'ala ya rubuta littafi ya fassara littafin Allah وأوضح المشكلات من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى الحديث ودرس سننكما ياي شرح مغنغنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يرويت حديثي كما يكرنتر كان لا يلقي الدرس إلا على طهارة ما يكرنتر وسيئنا تكين الولاء وماتت له زوجة ما تشتا تبرسوا فلم يأخذ من ميراثها شيئا بيكر بقادا تبع وكان يأخل الخبز البحت يكر ذونا يتبريدي قو قراسة بامية بامي فأذل في ذلك سأكرن الزلجينش أكن هكا فصار يأخل الخبز مع الزيت سيقوم أنا سامي ينا أينهن دنولاوا da biredi ko da gusarasa ko da waina yana ci Ibn Kathir cewa ya bari asil ulum Baghawi ya kware a cikin ilmomi masu yawa wa kana allamata zamanihi fiha a zamanin shi shine babban malami wa kana dayyinan mutum ne mai kula da addini wari'an mai tsantseni zahidan mai taka tsantsan da duniya abidan mai yawan ibada salihan mutumin kirki Imam Suyuti ce waye huwa imamun fi tafsiri imamun fil hadisi imamun fil fikhi a wajen tafsiri shi jagora ne a wajen hadisi shi ke kan gaba a wajen fikihu babban limami ne al-Imam Ibn Taghri Bardi Allah ya gafarta mishi ce waye al-Imam al-Allama الفقيه المحدث المفسر ببن الإمامي كما ببن مالمي قرر مالم فكه قوغج مالم حديثي مسني أتكين إلمن تفسيري al-allamatul yafi ice waye al-muhaddisul muqri bagawi babban malamin hadisi ne kuma ƙwararren alaran makarancin al-qur'ani sahibut tasanif wanda ya rubuta littafai da dama wa alimu ahli khurasan kuma babban malamin ƙasar khurasanawa kana sayyidan jagora ne zahidan mai taka tsantsan da duniya qani'an mai hakuri da abin da ya samu al-imamu abubakar dan hidaya shi ko cewa al-imamu fi tafsir wal hadith wal fiqh bagawi jagora ne a tafsiri da hadisi da fiqhu kana dayyinan mutum ne mai kula da addini wari'an mai taka tsantsan qani'an bil yasir yana gamsuwa da duk abin da ya samu ko dan yaya ne الامام الطيبي چوي كان اماما في الفقه والحديث متورعا ثبتا حجة صحيح العقيده طيبي چوي امام البغوي كسانچي جاغورا ني ا فقه ود حديث متون ني مي تاكا تنتن متون ني وند يكي د تبس ا چكين ابن د يكي روبوتاوا كو يكي كرنتوا سنن متون ني وند يكي شي كانش حجة ني sannan mai ingantacciyar aqida aqidar ƴan mazanjiya Allahu akbar malam abubakar ibnu nuqta shi ma cewa ya imamun hafizun thiqatun salih bagawi jagora ne mahaddaci amintacce mutumin kirki al-allamatul aqa ibnu qadi shuhba shima dai cewa ya kana imaman fit tafsiri imaman fil hadisi imaman fil fiqhi bagawi jagora ne a tafsiri da hadisi da fiqhu ƴan uwa masu kallo na da saurare na kun ji littafin irin mutumin da na dauko muku zan karantar da ku ulaika abai faji'ni bi mislihi waɗannan su ne ni albani nake bin aqidarsu su ne muka hada manhaji daya wannan shine na daga baya bayan nan daga cikin waɗanda suka gabata kun ji shi kanshi shekaru 919 da rasuwa ashe wannan aqidar da mu ƴan salafiya muke akai ita ce aqidar farko kuma ita ce aqidar ƴan mazanjiya kuma ita ce kadai aqidar da sara da sassaka baya hana gamji toho mai wa a cikin karatun nan da zamu a yau zamu zo wata gaba inda zamu dan tattauna wani tarihi wanda zaka ji daidai lokacin da al-Imam al-Baghawi ya rubuta wannan littafi ana kashe irin su ne ana kulle su ana daurewa ana wulakanta su amma wannan bai sa sun ja da baya ba gwamnatoci ne a lokacin suke fada da su ba malamai ƴan uwansu ba ba wai malamai ne ke kai hasada su wurin gwamnati ba a ita gwamnatin ce take hada su fada da malamai saboda malamai su taya ta fada da irin su amma ba su boye kansu ba ba su gudu ba wannan bai hana su rubutu ba bai hana su karantawa ba ba su ja da baya ba ba su raunata ba ka duba irin wannan tsukin lokaci tsakiyar ƴan shi'a buwai hawa fatimiyya waɗanda su ne suka mallaki Iran da Iraq da wannan yanki a lokaci inda bi suke gari gari anguwa anguwa suna zakulo malaman sunna suna kashe su a daidai wannan lokacin Imam al-Baghawi ya rubuta wannan littafi kuma a cikin littafin karara ya bayyana manufar shi saboda samuwar irin wannan mugun aikin nasu yace ya rubuta littafi dan ya mukawamanci abin to amma abinda kullum muke nuna wa jama'a shine mu ƴan salafiya wato ingiza mai kan turuwa baya sa mu yi wauta a daidai wannan lokacin akwai ƴan hayaniya da rudani Imam al-Baghawi bai biye musu ba sai ya dubi shi salafi ne dukkan halin da ƴan salafiya suka samu kansu suna da abin da ya dace su yi a ƙarƙashin aqidarsu don haka ba sa buƙatar wani ya zo ya ce musu ya kamata a yi kaza domin ita da'awar salafiya da'awa ce cikakkiya wadda bata da buƙatar shawara ko agaji daga wata irin da'awa ko wata aqida, don ita da'awar bata da naƙasa ko kadan. Ita ce Allah yake ishara da yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Wannan da'awar ce Allah yake ishara akan ta da wannan magana. Ita ce addinin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. Saboda ya ku ƴan uwana ahli sunna, idan wata hayaniya ta taso, idan wani rudani ya taso, ku koma wurin malaman sunna salafiyuna ku ce a irin wannan halin me ya kamata a yi. Kar ku bi rudanin da yake yawo a cikin gari, kar ku bi hayaniyar da jaridu da kafafen yaɗa labarai suke bayyanawa. Daga ƙarshe, ina fatan waɗannan jeran giyar karatutuka musamman daga na yau za mu ɗibe su za mu kai su tashar sunna da ke kan ainihin satellite, mu yi tsada da su, mu biya su aƙalla kuɗin watanni uku-uku su rinƙa sanya mana a daidai lokutan da muka zaɓa insha Allah. Idan haka ta samu madalla, idan haka ba ta samu ba babu komai. Insha Allah ta'ala za ku ci gaba da bibiyar waɗannan karatutuka a nan da muke yi, za ku ci gaba da bibiyansu a tashoshi na internet, na YouTube, sa'annan in Allah ya raya mu, makarantar Darul Hadith tana da tsarin kafa tashar talabijin da kafa gidajen rediyoyi iri-iri. Muka ce insha Allah, amma ba mu san sanda Allah zai mana haka ba. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana abin da ya dace da abin da manzon Allah yake a kai. الإمام البغوي يتي بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي ورجائي الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي عجز الحامدون عن القيام بأداء شكر نعمة من نعمه وكلت ألسنة الواصفين عن بلوغ كنه عظمته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير الداعي إليه بإذنه السراج المنير أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة ووفقنا بفضله للاتباع وعصمنا برحمته من الابتداع وصلى الله على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين في كل ساعة ولحظة على دوام الأبد ما لا يدخل تحت العدد ولا ينقطع عنه المدد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين وعلى أزواجه وذريته وأصحابه وعترته وعلى متبعي سنته وأهل إجابة دعوته بمنه وفضله وسعة رحمته أما بعد فهذا كتاب في شرح السنة يتضمن إن شاء الله سبحانه وتعالى كثيرا من العلوم من علوم الأحاديث وفوائد الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حل مشكلها وتفسير غريبها وبيان أحكامها يترتب عليها من الفقه واختلاف العلماء جمل لا يستغني عنه عن معرفتها المرجوع إليه في الأحكام والمعول عليه في دين الإسلام. الله أكبر. ما ليتي بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله من رحمة ميجنكي. Farawa da bismillahir rahmanir rahim ya tabbata a cikin sunnar rubutu na annabawa, daga cikin su akwai fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. annabi idan zai fara rubuta wasiƙa daga cikin wasiƙun da yake sa a rubuta a turawa waɗanda yake kiran su zuwa ga addinin musulunci ko bayanin wata shari'a daga cikin shari'o'in Allah kamar zakka da makamantan haka annabi yakan fara da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda yazo a cikin shahararriyar wasiƙar da annabin Allah Sulaiman ya rubuta wa sarauniya Bilqis innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin waɗannan su ne dalilan da malaman ahlus sunna suke dogaro da su wajen fara komai da bismillah malaman ahlus sunna ba sa dogara da hadisan da ake kawowa na ƙarya cewa da hadisai masu rauni waɗanda surhani da makamantansu ibn sunni suka ruwaito da isnadan ƙarya da masu rauni da munkaran isnadai cewa kullu amrin zibalin lam yubda fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar wata riwaya makamancin haka wai duk wani abu da ake fatan yayi albarka in ba a fara da bismillahir rahmanir rahim ba to yankakkiyar albarka yake da ita waɗannan hadisan karka bata kanka lokaci gaba ɗayan su ba su tabbata ba Allah madaukakin sarki ya taimaka yace wa bihi thiqati ni da Allah na amince wa raja'i kuma duk fatan alheri na da nake a wurin Allah nake alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada malam bagawo yace godiya ta tabbata ga Allah Allah da bai taba daukan dan wani ya mayar nashi ba walam yakul lahu sharikun fil mulk kuma Allah ba shi da abokin tarayya a wajen sarauta wa khalaqa kull shay'in Allah shi ya halicci komai fa qaddarahu taqdira kuma Allah shi ya tsara komai daki daki a cikin waɗannan jumloli guda biyu da rabi da al-Imam al-Baghawi ya saddara su da hannun shi mai daraja akwai rugurguzawa ga munanan aƙidoji na kafiran duniya gaba daya waɗanda suke cewa Allah ya ɗauki ɗan wani ya mayar nashi in ya zama Allah madaukakin sarki bai ɗauki ɗan wani ya mayar nashi ba to ina kuma za a ce Allah ya haihu kafiran duniya dangane da danganta ɗa ga Allah madaukakin sarki sun kasu nau'i uku akwai nau'in farko da suke cewa ittakhadha ar-rahman walada wa qalu ittakhadha ar-rahman walada suna cewa Allah ya riki dan wani ya mai da shi nashi wannan kafircin yafi bayyana a tattare da yahudawa da kristoci yahudawa suna cewa uzairu dan Allah ne minan nahiya ta ittikhad ya dauki dan wani ne ya mai da shi Allah ya mai da shi dan shi kristoci ma suna fadin haka mushrikan larabawa suka cewa suke Allah yana da ƴaƴan mata zara-zara kyawawa su ne mala'iku waɗanda shi ya haife su saboda haka a cikin halitta suka fi kowa kyau wannan aqidar kafiran aqida ce da Allah ya rusa ta a cikin alqur'ani da yake cewa ala innahu min ifkihim la yaquluna innahum min ifkihim la yaquluna waladallahu wa innahum lakazibun na daga cikin ƙarerayensu har suna cewa Allah ya haihu amma ƙarya suke don haka Allah madaukakin sarki ba shi da ɗa in ma ya ɗauki ɗan wani ya mayar nashi kamar annabi Isa ko Uzairu ko kuma ya haifa da kanshi Allah ya rugurguza wannan aƙida a cikin ainihin sura mai ayoyi hudu ko uku ayoyi hudu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba kuma ba haihuwar shi akai ba saboda haka Allah madaukakin sarki ba shi da ɗa a cikin wannan ainihin akwai raddi zuwa ga waɗannan kafiran sannan duk wanda yake tunanin cewa Allah yana da abokin tarayya a cikin mulki to Allah madaukakin sarki shi kadai ne yake mulki idan nazo na dan kwance maka wani tarihi nan gaba kadan zaka gane muhimmancin irin wannan muqaddimar saboda a lokacin gwamnatocin kristoci da yahudawa da gwamnatocin ƴan shi'a sun fito suna bayyana kishiyantaka ga Allah a wajen mallaka da ko a wajen tabbatar da cewa mulki rabina hannun Allah, rabina hannun sarki kaza daga cikin sarakunan Ubaidawa, ko kuma yana daga cikin mulkin ainihin wato Allah da ya diba ya bai wasu Fatimawa, dan haka mulkin kamar yadda Allah ya mallaka haka wasu Fatimawa suka mallaka. Wa khalaqa kulla shay'in, Allah shi ya halicci komai. Wannan kuma rugurguzawa ce ga aqidar Mu'tazilawa, waɗanda su ba su yarda a ce Allah ya halicci komai ba, suna cewa dan me za a danganta halittar komai zuwa ga Allah. Yanzu hatta su Fir'auna da su Hamana da manyan kafiran duniya duk kuna cewa Allah ya halicce su, kenan kuna danganta sharri zuwa ga Allah? Sai ya ce a'a, Allah shine ya faɗa da kanshi, domin wannan aya ce ta Al-Qur'ani. Allah ya ce wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, Allah shi ya halicci komai, dan haka mun faɗa ne da faɗar Allah. Sannan faqaddarahu taqdira, wannan kuma raddi ne ga qadariyya da Mu'tazilawa, waɗanda su kuma suke inkarin a danganta qaddara ga Allah, suke cewa innal amra unuf, duk wani abu da ka gani ya faru Allah ba shi ya tsara shi ba, shi ma bai san zai faru ba sai da ya faru ya sani. Waɗannan su ake kira qadariyya. Za mu zo mu ji hadisan da malam zai fara kawo mana a cikin kitabul iman, zai fara kwankwatsa su, saboda su ne bidiyoyin da suka fara kusantar inda bagawu yake zaune. Waɗannan bidiyoyin sun bayyana a ƙasar Basra ta Iraq. Basra kuwa da ita da Harra kamar Kaduna ce da ainihin Abuja, ko kuma kamar kace Kano ce da ainihin wato Kaduna. Tazarar ba mai nisa bace a tsakaninsu. Na ɗaya kenan. Na biyu, sai Mu'tazila, waɗanda su ba su yarda a siffanta Allah da wata siffa ba gaba ɗaya, duk wannan raddi ne gare su. Kuma duk wannan in ka kware da balaga ta khitaba, ko to di ya fara harara garke ne akan sai yayi maganganu akan waɗannan abubuwa. Walhamdulillahi alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi, wadiya ta tabbata ga Allah da ya saukar da Al-Qur'ani ga bawan shi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Qur'anin da ke rarrabe tsakanin ƙarya da ɓata, tsakanin kafirci da musulunci, tsakanin shari'a da abin da yake ainihin wato ɓata. Li yakuna lil alamin nadhira, Allah ya saukarwa da annabi littafi ne dan ya zama mai gargadi ga dukkanin bayin Allah. Allazi ajaza alhamiduna 'anil qiyami bi ada'i shukri ni'matin min ni'amihi, Allah madaukakin sarki wanda bayi masu godiya gare shi suka gaza wajen iya tsayuwa da yi mishi godiya game da ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin shi masu yawa. Wato bayi masu godiya ma sun gaza game da iya godewa Allah, su tsayu akan godewa Allah akan ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin shi. Ina kuma bayin da suka bijire waɗanda ba sa godewa Allah? Masu godiyar Allah ma sun gaza game da qiyam, game da tsayuwa, su ci gaba su doge suna godewa Allah yadda ya dace. To ina kuma ga waɗanda suka bijirewa Allah? Wa kallat alsinatul wasifina an bulugi kunhi azamatihi, sannan harsunan masu siffanta Allah suka gaza, suka gaji, suka sage. Ina fatan ka san sagewa, tun kana iya yin abu haka ji ma ka kasa. To harsunan su suka kallat, wa kallat alsinatul wasifina an bulugi kunhi azamatihi, harsunan masu siffanta Allah da siffofi na gari suka sage daga iya kaiwa matuƙa wajen siffanta girman shi. Wa nashhadu an la ilaha illallah, musu bagawi muna shaidawa cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Wahdahu la sharika lahu, shi kadai ba shi da abokin tarayya. Lahul mulk, dukkan sarauta ta Allah ce. Walahul hamd, godiya Allah kadai ya cancance ta. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan komai. Kaji wannan ma raddi ne ga wasu nau'i na 'yan bid'a, waɗanda ba su yarda a ce Allah yana da iko akan komai ba. Mu'tazilawa su ne suka kirkiro kalman nan da kuka ji an gada a cikin iyaye da kakanni a ƙasashenmu, cewa inna allaha qadirun ala ma yasha'u. In ka taɓa faɗin haka ka tuba, in ba ka taɓa faɗi ba kar ka faɗi. cewa qadirun ala ma yasha'u kalma ce ta mu'tazilawa, abinda take nufi shine Allah yana da iko ne kadai akan abin da yake so, abin da baya so fa to yafi karfin ikon shi, to wannan kalma ce ta mu'tazilanci. Amma abin da yake daidai shine inna Allah qadirun ala kulli shay'in, komai Allah yana da iko akan shi. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma muna shaida lallai Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon shi ne. Al-bashirun nadhir, wannan mai bushara da aljanna da ayyukan lada. An-nadhir, mai gargadi da munanan ayyuka, mai gargadi game da wuta. Adda'i ilayhi bi'iznihi, annabin mu Muhammad mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah. As-sirajul munir, shi annabin mu babbar fitila ce mai haske. Arsalahu bil huda, Allah ya aiko shi da shari'a. Wa dinil haqq, da addinin gaskiya. Li yuzhirahu ala ad-dini kullihi, domin ya rinjayar da dukkanin addinai gaba daya. Walau karihal mushrikun, ko da mushrikai sun ki. Wannan ma ishara ce akan bagawi, abinda zai kira zuwa gare shi a cikin littafin nan shine aqida ta tauhidi, aqidar cewa annabi shi kadai ne manzon Allah. Zaka ji shugaban daular Ubaidawa sai da takai yana da'awar shi manzon Allah ne, da tafiya ce tafiya sai kuma yana cewa shi Allah ne, kuma dukkan yan shi'an da ke kewaye da shi, fadawa da wazirai da malaman fada kaf, suka yadda cewa shi Allah ne, har suka koma suna tafsirin maganganun shi malaman fada. A wannan lokacin Imam al-Baghawi ya rubuta wannan littafi don ya tabbatar maka da cewa Allah ne kadai Allah na gaskiya, manzo Muhammad shi kadai ne ya kadaitu da manzanci cikin wannan al'ummar tamu, kuma Allah ya aiko annabi ya rugurguza addinan ƙarya. Haka nan ahli sunna da da'awarsu ta Qur'ani da sunna za su rugurguza duk wata da'awa ta ƙarya, kuma abin da yazo ya faru kenan. Sai dai wannan abin ba lallai ne a zamanin ku ba, dukkan ahli sunna ya kamata ya gane wannan. Yan brothers, yan ikhwan, su kansu waɗannan da suka shigo da ci da zuci sun saba wa tafarkin mai gidan da a wasu Hassanul Banna. Don Hassanul Banna ke ce musu, wanda duk yake tafiya cikin wannan da'awar yake sa ran cewa shi sai ya ga romanta, to ya fita daga cikin da'awar. To amma daga baya da yan takife suka ƙara shigowa a cikin abin, wanda dama wannan shine tsarin da'awa ta yan bid'a. Idan wanda ya assasa bid'ar ya fara ta ƙasa-ƙasa, to waɗanda za su biyo bayan shi sai sun fi shi zakewa. Sayyid Qutb da ya biyo bayan shi sai fi shi zakewa. Waɗanda suka biyo bayan su suma sai suka fi Sayyid Qutb zakewa. Haka waɗannan tafiyoyi suka rinka tahowa har zuwa halin da suka kai musulmin ƙasar Masar a yau suka ainihin baro su. Abinda nake ƙoƙarin in ce a nan shine, da'awa zuwa ga ainihin tauhidi ita ce manufar rubuta wannan littafi, ita ce manufar wannan karatun. Wannan karatun manufar shi shine a bayyana wa musulmi shirkar da suke don su tuba su bari, ba don a ci mutuncinsu da wannan bayanin ba. A bayyana wa musulmi bid'o'in da suke don su tuba su bari, ba don a kyare su ko a wulakanta su ba, sai don wannan ce kadai hanya ta gaskiya da za a bi a yi haɗin kai. Kenan hanyar da kadai za a bi a yi haɗin kai idan al'amari ya damalmale, to shine kowa ya saki son zuciyar shi a dawo abin musulunci irin wanda annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi. Isharar da bagawi yake da wannan jumla walau karihal mushrikun shine in Allah ya so, da wannan littafin da ya rubuta, da wannan da'awar da yake kira zuwa gare ta, sai an yi rinjaye akan mushrikan da suka bayyana a wannan zamanin. A wannan zamanin duk duniya sai da tawaye gari mushrikai ne kaf suke shugabancinta, ba wata nahiya ta bangaren duniya kaf inda ake da shugabanci na masu tauhidi ko kwaya daya a duniya. A lokacin duk arna ne daga cikin Ubaidawa yan Shi'a a yammacin duniya, da Fatimawa, Buwaihawa a kasashen Khurasana, Iran da sauran Iraki da Masar da sauransu. Bangarorin da ya shafi yankin Turai da wasu nahiyoyi na Asiya kuma maguzawa suke shugabancin su da Kiristoci da Yahudawa. A daidai wannan lokacin ne al-Imam al-Bagawi ya rubuta wannan littafi. Amma sai da aka kai shekaru 260 tukuna sannan Allah ya gusar da wannan kafirci. Sai bayan shekara 260. Saboda haka da'awan mu babu gaggawa a ciki. Karka ce abinda muke cewa ba kyau. Mun zo ne mu da abin sai mun ga bayan shi a'a. Muna yin abinda Allah ya dora mana ne. In muka gushe wasu su zo su dasa. In suka gushe wasu su zo su dasa. Haka Allah madaukakin sarki wa annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ishara a wurare daban-daban cikin Alkur'ani ya kwantar mishi da zuciya. A ƙarƙashin haka, kada wanda ya ce zai shigo cikin da'awarmu ya zo ya ce ai ga yadda za a yi a yi marmaza a kai ga nasara, a'a ka bar mu yadda muka iya karatun mun iya ɗabbaka manhajin. Karka kawo mana manhaji ikhwani, karka kawo mana manhaji na 'yan brothers, karka kawo mana manhaji na 'yan ƙungiya, karka kawo mana manhaji na 'yan ɗariƙa, karka kawo mana manhaji na 'yan siyasa. Mu 'yan salafiya ba mu da buƙatar kowa a duniya, muna da komi namu a cikin da'awarmu. Saboda haka ba mu da buƙatar shawarorinka, ka je can kai shawararka a taka da'awar. Yaya za a yi nasara? Shine gashi yau an fara karatu. Ana tafiya, shi Allah shi zai kawo nasara. Shi zai kawo lokacinta, shi zai kawo sababinta. Amma mu ya wajabta mana mu karantar, mu yi aiki da karatu gwargwadon ikon. Shine abin da muke yi. Walhamdulillahi alladhi a'zama alaina al-minna. Mun gode wa Allah da Allah ya girmama mana al-minnata, baiwa. Ma'ana muna godiya ga Allah da Allah ya bamu baiwa mai girma bil islami was sunna. Mun gode wa Allah da wannan baiwa mai girma, baiwar musulunci da sunna. Wannan baiwa ita ce mafi girma a duniya, ita ce kuma mafi ɗaukaka a duniya. Wa waffaqa da bi fadli lil ittiba. Sannan mun gode wa Allah da ya datar da mu da falalar shi domin biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Bin manzon Allah falala ce, in Allah ya soka sai ya datar da kai. Ba iliminka bane, ba iyawarka bace, ba iya kafa hularka bace, ko iya li'irabinka ko daya. Saboda haka muna godiya ga Allah da Allah ya datar da mu ga biyayyar sunna. Saboda falalashi, ba saboda mumu ne suwana ba, falalace Allah ya mana, Allah mun gode. Wa asamana bi rahmatihi min al-ibtida. Sannan mun gode wa Allah da Allah ya tsare mu daga yin bid'a. Allah ya tsare mu da rahamashi, Allah mun gode. Allah muna ƙara godiya. Ba iyawan mu bace, ba ilimin mu bace, ba ƙoƙarin mu bane, rahama ce Allah ya nufe mu da ita sai ya tsare mu daga bid'a. Kuma Allah ya sa muke kyamar bid'a, kuma muke gudunta. To ba dan mu ne suwana ba, ba dan ƴaƴan suwana ba, ba dan mu, a'a, kadai saboda rahama Allah. Allah mun gode ka karo mana wannan rahama, muna buƙatar ta. Wa sallallahu ala Muhammadin sayyidil mursalin. Allah ya dadin tsira ga annabin mu Muhammad, shugaban manzanni, wa imamul muttaqina, kuma jagoran masu tsoron Allah, wa khatamin nabiyyina, kuma cikamakin annabawa. Allah ya dadin tsira da albarka gare shi, fi kulli sa'atin wa lahzatin, a kowace sa'a da kowace kiftawa da kowace daƙiƙa, ala dawamil abad, har abadan abidina dindindin, ma la yadkhulu tahta al-adad. Allah ka ƙara wa manzo Muhammad tsira, tsiran da ba zai iya lissafuwa ba, wala yanqati'u anhu al-madad, tsiran da agajin Allah ba zai iya yankewa daga gare shi ba. Wa ala ikhwanihi, Allah kai dadin tsira da aminci ga ƴan uwan annabi, minan nabiyina, daga cikin annabawa, wal mursalina, da manzanni, wal mala'ikatil muqarrabin, da mala'iku waɗanda ke kusa da Allah. Ya Allah duka ƙara musu tsira da aminci. Wa ala azwajihi, Allah kai dadin tsira ga matan annabi irin su Khadija da Aisha da Safiya da makamantan matan annabi kaf. Allah madaukakin sarki ka ƙara musu tsira da aminci. Wa zurriyatihi, da zurriya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, waɗanda suka shafi ƴaƴa da jikoki da tattaba kunne wa ashabihi da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wa itratihi da kuma dangin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama baki daya wa ala muttabi'i sunnatihi Allah kai dadin tsira ga mabiya sunna annabin shi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ahli ijabati da'awatihi ya Allah kai dadin tsira ga duk wadanda suka amsa da'awar annabi bi mannihi da baiwar Allah ya Allah da baiwarka muke roƙon kai dadin tsira ga wadannan bayi wa fadlihi da falala Allah wa si'ati rahmatihi da kuma yalwatacciyar rahma Allah jama'a kun ji sharar fage wanda al-Imam al-Baghawi yayi bayan wannan sharar fage to yanzu zai zo ya fara yin shimfida sai dai kamar yadda na bayyana a jiya nuska ko taba'a ta al-Maktab al-Islami ita ce taba'ar da zan mayar babbar madogara wadda su malam Shu'aib al-Arnaut da su Zuhair al-Shawi suka yi aiki akan ta hakikinta dan haka a ƙasa sun yi ishara cewa ala hamish nuskatiha ma nasuhu dan haka wanda ya zan ba irin wannan nuskar bace sai dan saurare ni ɗan mintuna kaɗan wato bayan da Imam al-Baghawi ya gabatar da wannan sharar fage jama'a a cikin nuskar da take hannun mutane wadda ta darul hadisi ta al-Qahira kai tsaye sai ku ji an ce amma ba'du fa hadha kitabun fi sharh as-sunna haka ne amma a wannan nuska an samu shi almajirin da ya ruwaito littafin daga Baghawi bari ku ji abin da ya rubuta har zuwa kan wanda ya ruwaito har zuwa kan wanda ya rubuta littafin daga inda aka samu aka tabbata mana da shi ma nasu yace akhbarana ash-shaykh al-imam al-ajall as-sayyid umdatu ad-din sharafu al-islam imam al-a'imma lisanu al-haqq nasihu al-khalq مفتي الشرق والغرب خادم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو منصور محمد ابن أسعد ابن حفدة العطاري أدام الله بركته قال حدثنا الشيخ الإمام الأجل السيد ركن الدين محي السنة ناصر الحديث قدوة الأمة أبو محمد الحسين بن مسعود رضي الله عنه kuma kun ji yadda malaman farko ba sa wasa da isnadi waye ya karantar da kai littafi shi waye ya karantar da shi shi waye ya karantar da shi shi waye ya karantar da shi dan haka aka samu wannan ilimi har al'amura suka zo suka tarwatse kamar yadda muka fara ji kowa ya kama gaban shi shikenan sai kwakwale suka mutu saboda da zaran an bar karban ilimi daga tsarin shi to abinda za a waye gari sai a koma kuma dole a koma zuwa ga takalidanci ina fata an gane abinda yake cewa shine akhbarana ash-shaykh al-imam al-ajall as-sayyid babban limami kuma jagora umdatuddin madogarar addini sharaful islam daukakar musulunci imamul a'imma limamul limamai lisanul haqq harshen gaskiya nasihul khalq mai fadawa al-umma nasiha mai musu nasiha mufti ash-sharqi wal-gharb malamin dake fatawar yammacin duniya da gabashin duniya خادم احاديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مي هدمر حديثا منزون الله ابو منصور شيني بابان منصور محمد ابن اسعد محمد دان اسعد ابن حفده العطاري دان حفده العطاري ادام الله بركته الله يديمنتد البركه ان كجي ايرن هكا ظاهري لوكاتين دا الماجرين يكي ربوتا wannan riwayar malamin nashi yana da rai kenan قال يتي حدثنا الشيخ الامام الاجل شيكو wannan ainihin malami yake cewa babban shehi kuma limami mai daukakar daraja as-sayyid rukunuddin jagora wanda yake dirka ta addini muhis sunna mai raya sunna nasirul hadith mai taimakon hadisi qudwatul umma abun koyin al-umma abu muhammad baban muhammad al-husayn ibn mas'ud الحسين بن مسعود رضي الله عنه الله يقارا مشي يردا كنجي قارين da aka samu a cikin wata nuska wadda su malam Shu'aib al-Arnaud da suka yi ta hakiki ita wannan nuskar suka sanya mata alama da nuskatu a idan ka karanta muqaddimar kamar yadda muka yi bayani a can baya zaka gane wacce irin nuska ce da sauransu wato abin da yake faruwa shine malami ne ya rubuta littafi sai yazo zai karantar da littafin sai ya mika a dalibai littafin sai kowa yaje ya kwafe to wani dalibin in yazo zai kwafe farkon littafin sai ya fadi wasu kanbaye da kirari da darajoji shine sai in aka zo daga baya aka karbo daga wannan dalibin aka karbo daga wannan dalibin sai a ga asalin littafin ɗaya ne amma wajen share fagen ta sha bamban saboda kowa da yadda ya gabatar da malamin to shine abin da ake maka ishara al-imam al-bagawi yace amma ba'du to bayan haka ya ƴan uwa amma ba'du fadin ta sunna ne ku daina cewa wa ba'du amma ba'du ku daina cewa summa amma ba'du domin ita amma ba'du din tauqifiyya ce daga annabi tazo ya karantar da ita dan haka bai halatta maka ka kara ka ce wa ba'du ai summa amma ba'du bai halatta ka kara summa ba bai halatta ka rage ba ka ce wa ba'du bai halatta ba yasa imam al-bukhari ya kulla mata babi a cikin babin sallar juma'a babu amma ba'du ita kanta amma ba'du daga annabi aka samu ta dan haka bai halatta ka kara ba mawaki yace laqad alima al-hayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha yace ai dangi na mutanen yaman sun san duk sanda nace amma ba'du to jawabi zan yi dan haka jama'a ba a cewa amma ba'du ai summa amma ba'du ba a cewa wa ba'du sai dai amma ba'du ku karanta mujalladi na farko na sharhin sunan nasa'i na babban malamin duniya al-imamu al-allama muhammad ibn ali ibn adam sharhin sunan nasa'i to da haka sai a kiyaye irin waɗannan suna nan da yawa a wurin mutane musamman yanzu wannan yaji ya dan yi guntun larabcin shi babu shari'a annabi a ciki wanda yaji yayi karambani yaji yayi ed diploma shi fukatacciya babu shari'a annabi a ciki wancan yayi dan NC insha larabci bai kalli hasken annabi a ciki ba to da haka kowa sai ga cewa to duk wata kalma da yazo kanta zai iya ƙara ko ya rage sai ka mika wa dan ustazu abu sai ka ji ya ce jazakar rahman ustazu kai bid'a babu inda jazakar rahman tazo jazakallahu khaira haka yazo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisin al-imam ahmad da abu daud da tirmizi da ibn majah yace man qala jazakallahu khairan faqad balaga fi sana duk mutumin da yace jazakallahu khairan to ya kai mata wajen yabawa to ashe kenan annabi ya faɗi kalmar da za a faɗi ko to kar ka sace ka ƙara duk iya larabcinka annabi ya fika naka ba albarka na annabi ne yake da albarka saboda haka duk abin da za ka yi in dai ga yadda ya zo daga annabi ka tsaya wallahi kar kai kinibibi kar kai munafinci kar kai zalaka ka tsaya na annabi shine zamanka lafiya addu'a ce ta bacci ba addu'ar sallah ba ba addu'ar alwala ba addu'ar bacci annabi ya koya wa sahabi bara'u dan azim hadisi ne sahihi yana cikin sahih al-bukhari sai yace maimaita ne da yazo sai yace amantu bi rasulika alladhi arsalta annabi yace a'a ba haka ne koya maka sai maka ne amantu bi nabiyyika ban ce maka rasulika ba ku duba amantu bi nabiyyika da yazo sai yace amantu bi rasulika sai manzo Allah yace ba haka na koya maka to ku kiyaye ustazai ku dawo cikin taitayin ku sai kaga mutun ya zo ka ba shi sai yace jazakar rahman insha ar-rahman ƙarya kake ustazu kai bid'a sai ka tuba saboda Allah ce wai wala taqulanna li shay'in inni za inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damati samawati wal ard illa ma sha Allah saboda haka ba a cewa insha ar-rahman ba a cewa jazakar rahman ustazu الرحمن بذات تسيا متسين الله أنم با سبود با حكم انزان الله يزود إتم سورة أساسي كن يتاكات من هجي السلسي با أكرم باني أتكينش الله مدوك كن سلكي تيمكا يزا ذا جمع لمن حديثي سيسك أوكا وكان سواتا أبيع ما لمن حديثي كو الله ينسك حديثي سوء سو كو كو إلوان ننجل غالية باساي إلوان ننبروكين عربيك باساي بعدن كومي بسبود سنشي وان ننبروكين عربيك wannan galgaliya alai istiza
it's good. Kenan malaman hadisi ba sa wannan shegantaka me yasa saboda sun gane makiya musulunci ne suke corrupting larabci dan awaye gari musulmi sun daina jin ingantaccen larabci yadda an karanta qur'ani ko hadisi kai tsaye ba zaka ji ba sai an maka fassara domin musulmin farko ana karanta qur'ani suna fahimta ana karatun hadisi suna fahimta amma yanzu mutun yaji ya iya wancan sheidanin larabci kenan wanda san santa haka ake wallahi duk saboda mun zauna cikin su duk mun iya yanzu nan wani bakin fata ne ma yazo daga jihar Sokoto kawai a waya naje yana magana sun ce makawiyan sai ce ai bai ba shikenan sai aka ji mun riki da shi ana dariya shikin shi sai yana mamaki ya ne na gane shi na zauna cikin su ne bahaushen makka irin nasu broken arabic din ma daban saboda shegantaka nasu daban in ka zauna cikin su larabawa ma ba su iya nasu ba su sai in sun zauna ne su yi laraba nasu daban su ma yan misira daban yan sham daban yan ko'ina daban in ka tafi saudiya yan makka daban yan riyad daban kowanne da nasu to duk wannan sharrin ya zo ne sakamakon a kashe sunna annabi dan haka in ka tafi majalisul imla inda ake karatun hadisi ba a irin wannan dan haka sai ka ji ana karatun hadisi qala haddathana fulan an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qala sai ka ji malamin yana cewa duk daliban su kowa ya fahimta saboda suna jin wannan larabcin dan an je dan wani wuri sai malamin yayi sharhi kadan kadan sai yayi saboda ba a yadda wannan larabcin ya shigo musu cikin da'irar su ba amma sai kaga police a Makka sai kaga babban ma'aikacin gwamnati director in kai mishi larabci ba zai ji ba mai kyau in ka tara dan tasi ba zai ji ba wani dalibi ne sabon dauka a jami'ar islamiyya sai tare dan tasi kaga sabon dalibi ya tafi da larabci ne ya dan yi haya islam din shi ko jama'atu din shi ko diploma shi ko NC larabcin shi mai kyau ne uridu minka an tuwassalani ila masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai dan tasi ce sadaqallahu alazim sai ne wadde yace Allah ya saka maka da sadaqallahu alazim sai Allah ya gaskiya sai yake wa qur'ani ne sai ce sai ne wadde ina zan kai ka aina uaddika sai ne sai ne wadde ina zan kai ka sai ji kuma dalili sai sai ta ba sai ce masjid rasulullah uridu minka an tuwassala sai ce sai haka sai bayan kwana biyu kai din ka shiga ciki dan dole ne za ka yi mu'amala da mutanen gari bayan kwana biyu dole a tursa saka kafin ka ankara kai ma ka iya ai da kaga bahaushe yana jin broken ne yanzu da bahaushe yaje yana huda da inyamurai ba dole yana ji ba ai to Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka amma ba'du fa hadha kitabun fi sharh as-sunnah wannan littafi ne game da sharh as-sunnah يتضمن ان شاء الله سبحانه وتعالى كثيرا من علوم الاحاديث ان الله ياسو wannan littafi zai tattaro ilmomin hadisai wa fawaid al-akhbar da kuma fa'idoji na maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallam al-marwiya 'an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam maganganun da aka ruwaito daga manzon Allah min halli mushkilaha tun daga warware matsalolin hadisan duk wani hadisi wanda yazo da wata matsala ko wata mushkila to malamin zai warware shine ma'anar sharhin ya fara fassara maka me yake nufi da sharhin in ka karanta wani hadisi yana da mushkila ka gaza fahimta a cikin wannan littafi zai warware maka wa tafsiri garibiha da kuma fassara kalmomi waɗanda ba a saba jin su ba wa bayani ahkamiha da kuma bayanin hukunce-hukuncen da ke cikin hadisan dangane da cewa wannan hadisin yana bayyana kaza halal ne ko kaza haram ne ko wannan aure yayi ko wancan ciniki bai kullu ba duk malan yake cewa wannan littafin zai tattaro haka ya tarattabu alaiha min al-fiqh wannan ainihin littafi zai jeranto maka ilimin fiqh dalla dalla wa ikhtilaf al-ulama da kuma tattaunawa da malamai suka yi da yadda suka saba jumalun zai dibo maka jumilla na fiqh a tsare zai dibo maka jumilla na maganganun sabanin malamai a tsare la yastaghni an ma'rifati hal marju'u ilayhi fil ahkam duk wanda mutane suka mai da shi makoma game da sanin hukunce-hukunce to bai wadata da wannan littafin ba kai ne malamin sa angosu kai ne mai fatawa a kungiya kai ne a gidan radio kake zuwa wa'azi kai ne wanda ake dogara da kai wata matsala ta taso kai jawabi antal marju'u ilayhi fil ahkam يقول لك الامام البغوي لا تستغني عن هذا الكتاب بغوي na cewa in dai a anguwarku ko a garinku ko a kasa ko a kungiya ko a ina ne kai ne makomarsu duk abin da ya faru za su ce aje wurin malam aje wurin liman to baka wadatu daga wannan littafin ba kana buƙatar shi wal muawwalu alayhi fi dinil islam haka nan duk wanda aka dogara akan shi a cikin addinin musulunci kai ne shugaban kungiya kai ne sarkin musulmi kai ne mai anguwa kai ne babban malamin su wanda duk abin da ya tashi a addini a jikinka jama'a suke to baka wadatu game da wannan littafin ba kana da buƙatar shi walam udi hadha alkitaba min alahadith yace wannan littafi ban zuba mishi hadisai ba illa ma atamadahu a immatu salaf sai hadisan da limaman salaf suka dogara da su alladhina hum ahli sun'a waɗanda su din nan ƙwararru ne almusallamu lahum al'amr waɗanda an sallama musu wannan al'amari na ƙwarewa irin su kadai na tattara hadisan su a cikin wannan littafi min ahli asrihim waɗanda mutane malaman zamanin su sun sallama musu sun saka musu akala sun yadda cewa sun iya jama'a kun ji Imam al-Baghawi fadin wannan magana yana da sauki ko amma wallahi cikata yana da wahala amma wallahi Bagawi ya cikata wallahi darruka jama'a ku kiyaye magana yake cewa a wannan littafi bai tattara hadisai ba sai hadisan da malamai limaman salaf waɗanda suka ƙware da ilimi waɗanda mutane malaman zamanin su sun sallama musu cewa waɗannan kam mun sallama mun yadda malamai ne irin su kawai ya kawo hadisan su wama auda'uhu kutubahu da kuma irin hadisan da su ma suka zuba a littattafan su to irin su ni ma na kawo nan kuma yana ishara irin su Imam al-Bukhari irin su Imam Muslim irin su Abu Dawud irin su Tirmidhi irin hadisan da suka zuba a littattafan su saboda sun amince da su ni ma irin su na kawo fa amma ma a'rabu anhu min al-maqlub amma duk wani hadisi da suka kauce mishi suka bijire mishi suka yi watsi da shi saboda shi hadisin maqlubi ne ma'ana birkitacce ne akwai kwan gaba kwan baya alhadisul maqlub daya ne daga cikin karkasuwar hadisai guda 10 waɗanda basu inganta ba hadisi maqlubi yana faruwa a cikin isnadi yana kuma faruwa a cikin matni misali kaji a cikin hadisi an ce an abi hurairata an ata'in قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا الإسناد ضعيف لأن فيه قلبا دومين أطاء تابعين أبو هريرة شيني صحابي تو يا ذائكم أشي أبو هريرة يا رويتا دقا أطاء دقا منزل الله زيه أما أنا بيوبا domin akwai sahabbai da ke riwaya daga tabi'ai kamar Sa'id ibn al-Musayyib ya karantar da sahabbai da yawa to amma yadda abin yake sai ka ji Sa'id dan Musayyib tabi'i ya karantar da sahabi to shi kuma daga ina ya karbo shi kuma daga sahabi ya karbo saboda haka faykunu hadha sahih amma kaga cewa wai Abu Huraira ya karbo daga Afa'u Afa'u daga manzon Allah wannan kawai fahkum alai فاضرب عليه عرض الحائض ما كاش ده بانغو كاي غبا بايسي ني تو سيكا كراش هذا الحديث المقلوب تو براكا ساميش ا wannan littafin kaji daya nabiyu al-maqlub matnan hadisin da aka samu kon gaba kon baya a matanin shi misali hadisi ne gashi nan cikin sahih al-bukhari da muslim amma maqlubi ne yana daga cikin misalan shi yasa imam al-bukhari sai sake ruwaito riwayar da ta zama sahih yace amma wannan riwaya maqlubi yace ita ce me wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu hadha alhadith maqlub da'if wa in kana fi sahih al-bukhari wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa da mutumin da ya bada sadaqa fa akhfaha ya bada ita a boye hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu shine asalin hadisin hatta la ta'lama shimaluhu, har hannun shi na hagu, saboda boyewa bata san abin da dama ta bayar ba. Wannan ita ce riwaya sahihiya, tana nan Bukhari ya ruwaito ta. Ɗaya riwayar da bata inganta ba tana cikin Bukhari da Muslim, ita kuma wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Hadha alhadith fihi wahmun. Haka malamai suke cewa fihi wahmun, fa ar-riwaya bidhalika marjuha wa ar-riwayatu ar-rajiha fi hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. To kaga yanzu wannan riwaya ko to marjuhiya ce, kama hadisin Bukhari har wa yau, wanda ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, afwan, hadisin da ainihin Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suka ruwaito da Ahmad, daga Abu Huraira har da Ibn Khuzaima, cewa Abu Huraira ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukumatayhi. Wannan riwaya ita ce sahihiya. Shikenan sai ga Tirmidhi ya zo da wata riwaya wadda fiha nakara, li'anna fiha qalban, ita kuma tana cewa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' rukubatayhi qabla yadayhi. Hadhihi riwaya fiha qalb. Abinda Annabi yake cewa ɗayan ku zai yi sujuda kar yayi durkuso irin yadda raƙumi ke durkusawa, sai ya tafi da hannun shi sannan sai gwiwar shi ta sauka. Don haka hannu zai fara tafiya sannan sai gwiwa ta sauka. Sai aka samu waccan riwaya birkitacciya wadda take maƙaludiya, ita kuma sai take cewa wai sai Annabi ya ce wal yaba rukubatayhi, ya sanya gwiwoyin shi qabla yadayhi, kafin hannayen shi. Wannan riwaya bata inganta ba, maƙaluba ce. Ku tsaya ku fahimta da kyau, raƙumi gwiwoyin shi suna ƙafafuwan shi na gaba, kai kuma mutum gwiwoyinka suna ƙafafuwanka na baya, inda za ka yi kwanciya irin yadda raƙumi yake. Sa hannayenka a ƙasa, ka yi goho ka ga ina ne gwiwoyinka za su kasance a ƙafafunka na baya. To shi kuma raƙumi ka dubi irin wannan halittar gwiwar, za ka ga a ƙafafuwan shi ne na gaba. Ka duba kai kuma irin wannan halitta da ke hannunka na gaba, shi kuma raƙumi ita ce ta daidai da ƙafar shi ta baya. Idan kai baka san raƙumi ba, duba tinkiya, duba akuya duk ɗaya ne. To abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa in za ka tafi, to ka tafi da hannu, saboda raƙumi ne yake tafiya da gwiwa in zai durƙusa. To kaga idan raƙumi ya tafi da gwiwar shi wadda take ƙafafuwan shi na gaba, kai kuma ka tafi da gwiwarka wadda take ƙafafuwanka na baya, to ka saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallama dan uwa. Domin gwiwa ce aka hana ka tafi da ita, dan raƙumi na tafiya da gwiwa. To nan matsalar da ta faru, sai aka samu babban malamin duniya al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Zadul Ma'ad, sai ya ɗauki wannan hadisin maqalubi sai ce shine sahihi, sai ya ɗauki wancan sahihin sai ya ce shi ne maƙalu. Don haka sai ya rikita da yawa waɗanda ba su ƙware game da da'awar salafiya ba. Na'am, da yawa daga waɗanda ke da'awar salafiya wai su gani suke, wai kawai ɗaukan littattafansu Ibn Taymiyya muke, duk abin da su Ibn Taymiyya suke faɗi muke yarda. A'a, muna da ilimi ne na aunawa, su kansu sai Ibn Taymiyya in suka yi magana sai an auna, ba daidai ba ce sai a yi wurgi da ita. Za mu ci bin Imam Malik, kuma mu bi Ibn Taymiyya? Ai, mun ɓace kenan. Ashe kira zuwa ga da'awar salafiyya kira ne zuwa ga raye ilimi da aiki da ilimin da kuma ɗabbaka ƙa'idojin ilimi akan matsalolin Ƙur'ani da hadisi. A ƙarƙashin wannan, da yawa daga waɗanda ke da'awar salafiyya sai su duba littafin Ibn al-Qayyim, sai su ga yau tun da Ibn al-Qayyim ne ya faɗi, kawai sai su bi. Wannan ba da'awar salafiyya ba ce, irin ta ce da'awar da salafiyya suke faɗi da ita, da suke faɗa da ita. Sai a duba littafin Bin Baz, da an duba littafin Bin Baz, Bin Baz ma ya ce ana tafiya da gwiwa, kawai sai mutum ya ce to ai Bin Baz ma ya ce da gwiwa ake tafiya. Ha, ba haka ake da'awar salafiyya ba. Da'awar salafiyya ɗabbaka ƙa'idojin ilimi ne akan matsalolin ilimi, shine Ibn al-Qayyim. Abin da ya ja shi ga wannan kuskuren, in kai amfani da ilimi shine ya dauki cewa kafafuwan raƙumi na gaba, kafafuwan raƙumi na gaba waɗanda su ne hannayen shi, sai dauka yana tafiya da su. To kai kuma in ka tafi da hannu, raƙumi ya tafi da hannu, to kai kwaikwayon shi kenan. Anan abin da ya misin shine yanzu ba maganar kafa da hannu ce ake ba, maganar gwiwa da hannu ake. Annabi ya ce kai ka tafi da hannunka, kar ka tafi da gwiwa, don raƙumi yana tafiya da gwiwa. To Annabi bai ce raƙumi yana tafiya da hannu ba. Don haka anan sai ka dabbaka ka'ida ta ilimin usulul fiqhi, ita ce ne can dangane da kai ana maganar umumi ne tafi da hannu, dangane da raƙumi ana maganar khususi ne yana tafiya da gwiwa. In baka dabbaka wannan ka'idar ba, ba za ka iya gane hadisin ba. To galibin mutanen da za su dauki littafin Zadul Ma'ad ko kuma ya je masallacin Juma'a ya ga littafin Ibn Baz, sai ce to Ibn Baz ma salafi ne, to ya ce a tafi da gwiwa, sai ya ce a'a, ai kuskure ne, hadisan ma da suka zo cewa a tafi da gwiwa dukkan su ba'isai ne, gaba ɗayan su ba su inganta ba. Karanta littafin Nasbur Raya, karanta littafin Irwa'ul Ghalib. Dan haka Ibn Hajar da yake malamin hadisi ne ƙwararre, tafattana li hadha wa nabbaha alayhi fi bulughil maram. Da Ibn Hajar ya zo bulughul maram da ya kawo hadisin tafiya da hannu, sai kuma ya biyo baya da hadisin tafiya da gwiwa. To sai wani ta'aliki sai ya ce shi hadisin farko ma'ana na tafiya da hannu, akwai wata riwaya daga Abdullahi dan Umar cikin Bukhari wadda take goyen bayanta. To kage yanzu nan yayi maka ka'ida da nake ta faɗa muku ne a jiya. Wannan hadisi ya ce Annabi na tafiya da gwiwa, wannan hadisi ya ce Annabi na tafiya da hannu, sai shi ya ce maka amma an samu wani sahabi mai matukar son sunna, shi ne Abdullahi dan Umar, almajirin shi Nafi'u ya ce da hannu yake tafiya. In ka karanta Sahih Bukhari sai kaga Abdullahi dan Umar da hannu yake tafiya, shi ne asalin hadisin ajin da hannu yake tafiya. Abu Ishaq al-Harbi da ya ruwaito shi kuma sai ya fassara da hannu din a dunkule, ma'ana afwan, da hannu yake tafiya yana tafiya a shimfiɗe. Abdullahi dan Umar in ya tashi tasowa da hannu yake tasowa, hadisin Gharibul Hadith ya fassara da hannu din a dunkule yake sa hannayen. To kaga idan baka bi waɗannan ka'idojin ɗaya bayan ɗaya wajen fahimta hadisan ba, kawai ka dan samu wata ƴar risala muhimma ta Ibn Baz. Ibn Baz ya ce a tafi da gwiwa, ta nuna baka fahimci da awar salafiya ba. Saboda awar salafiya ko ba cewa muke ku bar ƙalewa mazhaban Imam Malik ku dawo ku bi mazhaban Albani ba, ba haka muke cewa ba. In muka haka mun hallaka ku, don aswa ashay, sai muke maka ba bambanci tsakanin mazhaban Imam Malik da mazhaban Albani, wannan muka mun yi aswa ashay kenan ma. Amma ai da ka bi mazhabar Albani, ai gwan maka bi mazhabar Imam Malik. To in har muka ce maka kakka bi mazhabar Imam Malik, ka kankame mata, waye kuma Albani za mu zo mu ce maka ana kira ne zuwa ga ka kai ka iya karanta nassoshi, ka koyi ka'idoji za ka iya dabbakawa a kai, to dabbaka ka fassara su kawai shikenan. Dan haka yanzu kai ne kake aiki da nassi, ba fahimta Albani ba, ba ta Imam Malik ba, kai ma ba fahimtar ka ba. Ka'ida ce ta ce kaza, kamar yadda ka ɗauko glove za ka sa a cikin tirken shi, sai ka ɗauko gindin glove ɗin sai ka soka a cikin tirken shi, saboda a cikin manual haka aka ce. Yanzu da wa kake kwaikwayo cikin masu lantarki a garinku? Ba da kowa ba, kana bin ka'idar sa shi ne kawai, ko kun fahimta? Ba ma kawai sai wani ya ce maka sa shi a kaikaice, sai ka ɗauko sai ka rinka cusawa haka, kai ta yin haka ya ƙi shiga. To yanzu ka ga fatawa wani kake bi. Saboda haka abinda muke cewa da'awar salafiyya tana kira ne ka tashi kai ilimi, ka iya ɗabbaka ka'idojin ilimi akan matsalolin ilimi. To in ba za ka iya wannan ba, ka kai da'awar. To da haka sai ku ga an takura shedanci, an takura hayaniya, an takura bid'a. Amma yarma ba za ka iya wannan ba, sai ka ce to ya na iya ni barin yi. Yanzu nan saboda Allah mutum ya yi 200 level medicine an kore shi saboda ba zai iya ba, sai ce to ya za a yi, duk garin mu gwaiwa ce da su, sai ka buɗe asibiti, sai ka buɗe asibiti kai ta wasu liman fiɗa, saboda ya aka iya dole ka taimaka abinda muke wa addini kenan kai ka san ba za ka iya dabbaka kaidojin ilimin usulul fiqh da kaidojin jarh wa ta'dil akan nasoshin shari'a ba kuma ka ce sai kai saboda to ayya ka iya ya aka iya gidanku yanzu idan babu mai gyaran lantarki babanka cewa zai tuwa ne zamu kwana da duhu ne an kawo ta ka san yadda ka soka mana wuta ta kawo gidan nan da Allah zai soka haka ake yi to ma balu dinik tarba an tudnisahu wa thawbuka ad-dahr maghsulun min ad-danas inna as-safinata la tajri ala al-yabis me addinin ka yi maka in an zo wajen lafiya kana neman ƙwararren likita in an zo wajen engineers da technicians kana neman ƙwararru amma wajen addinin musulunci sai ka ce a samu maka wani dan ustazu nan kaga yana wucewa yana hamma ya rinka maku limanci haka fa mutane suke wa addini abin da ya ja mu cikin rikici kenan ku dubi watan azumi in yazo kowanne masallaci sai an yi tafsiri kuma kowa sai yayi tafsiri ba dole ku shiga rikici ba amma inda za a ce ga ka'idojin tafsiri to ba wai ka karanta ka'idojin ba ka iya dabbaka su eh dai kenan kana da littattafan da za su taimake ka wajen karin kayin aikin wajen dabbakawa eh kana da lokaci ko kana wuni gantali bana na yawaita waɗannan maganganun duk wanda zai tafsirin alqur'ani sai ya cika mafi yawan sai ya cika waɗannan sharuɗan gaba ɗayan su na ɗaya ka koyi ka'idojin tafsiri ka iya dabbaka su a aikace ba wai ka koya kawai ba kar ka zo ka ce mana kai degree akan tafsiri ina ruwan mu da degree ka zo kai tafsirin mu ji ka rinka dabbaka mana ka'idojin ilimin shine abin da nake magana anan aikata ka'idojin ilimin ka dauko dan wake da mai da yaji ka cusa a hanci ka bi ka'idar ilimin dan wake saboda haka dabbaka ka'ida amma wani ka iya cin dan wake ka zo da in ya muri gidanku wani ka iya cin dan wake ce kwarai sai dauko bayan ya ce maka ya iya sai dauko dan waken ya soka da mai da yaji sai danna a hanci me zaka fara tuhumar shi kai kace min ka iya to haka ka karanci ka'idojin eh ka iya dabbaka su dai kenan mutum nawa ne yake da driving license bai iya mota ba to ba shirme bane a da ba za ka samu driving license ba sai ka je ka hau gidan saman VIO an yi kwana an yi reverse an dawo an ce je ka da saura amma yanzu kawai kana zaune sai ai maka driving license sai a zo a ce maka shikenan kana da first class driving license kowace mota ma za ka iya tukawa to ba shine shiga da alwalan ka sallah sai alashira ba gashi nan suna ta kashe mutane ka iya ka'idojin tafsiri ka iya dabbaka su kun ji mataki na biyu matakin farko ka iya mataki na biyu ka iya implementation tatbiq alqawaid at-tafsiriyya na uku shine kana da littattafan da za su taimake ka wajen aikin tattara tafsirin naka na'am to sannan kana da lokacin karantawa kana da lokacin karanta littafin ku dubi yadda kuke in kuka dauko mutum ya muku tafsiri daga Sokoto in kuka dauko mutum ya zo muku tafsiri daga Katsina zuwa kuke ku wuni ku hana shi sukuni kuma la'asar nayi kuce zo yi tafsiri ba dole muku ƙarya ba da safa kuce zai mata karatu da la'asar kuce za ku kai shi gidan dagaci ya gaisuwa ana dawowa a gurguje kuma sai a shirya yayi lesson plan bai ba ya huta bai huta ba to dole ya zo ya zauna sai ya rasa abin da zai ce dan haka dole ko ka iya ka'idojin ka iya dabbaka su sai kana da kayan aiki kana da kayan aiki kana da lokacin shirya kayan aikin idadud dars lesson plan ka tsaya ka tsara in baka da wannan ko sai halatta kai tafsiri ba to da za a dabbaka waɗannan ka'idojin guda hudu ko ina tabbatar muku da cewa da yawa daga cikin waɗanda ke tafsiri kafin a janye su ko su da kansu za su ce sun janye kansu to shikenan sharrun wazal fitina ta ragu saboda duk waɗannan yanzu bai da lokacin karatu bai yi karatun ba ku kuma kun matsa kun ce shi kuka sa in yazo dan abin da zai iya yi na muqaddima ya dan yi muku yana hamma yana gengedi minti biyar sauran fa sai cika shi da zagin kowa sai ya ci uban kowa a cikin tafsirin saboda ya cika lokacin shi wallahi abin da yake faruwa kenan wallahi hadha waqi'un al-mu'asir wallahi wannan shine halin da muke ciki. Saboda haka in kun je kun dauko malami zai muku tafsiri daga wani gari. Abu na farko, bayan kun tabbatar ya iya ya dace ya cancanta, to magana yi wa mata wa'azi da safe bata taso ba. In gari ya waye ku bashi ya huta. Yayi nazari kada wanda ya zo ne shi, duk wani dan siyasa an yato a ce a malam yana huta, malam yana nazari. Malam ya ci abinci akan lokaci ya huta, ya dauko littafai ya nazari ya shirya muku. Wallahi asar sai in ya fito ya fara tafsiri, lalle za a ji wannan ya hadu. Amma kaga ko an zo ana jan aya kawai irin na gardawa na bakin hanya, yana jan aya kawai ana fasarawa ana tashewa, abu ya zama kalan kuwa da wasan ƴan mata. Ba za a zo a ce al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya ce a cikin mujalladi kaza, bari ku ji magana da yace al-Imam wani ya ce kaza, saboda me bai bincika ba, bai bincika ba ko abinda kuke gani. To ya riga ya iya tafsiri irin wannan na ƴan kwaya, amma bai iya tafsiri na ahlus sunna ba. Wallahi ahlus sunna ku ji tsoron Allah akan haka. Duk wanda kuka dauko zai tafsiri, ku tsaya ku yi nazari ku ga ya iya yana da kayan aiki, yana da lokacin da yake nazari, shine kullun zaka yi tafsiri ko da ka taba yi ka sauke ko, to kullun zaka sake yi kuma ko, wallahi sai ka shirye darasi. Wannan littafin gashi shekaru 15 da suka wuce na sa muku na karanta shi, amma wallahi kullun zan fito sai na sake zama nayi nazari, na sake shirye kaina. Amma wallahi na dauko shi na to kai zan iya karanta, amma ban yarje wa haka ba, saboda ba haka ne ka'ida ta ilimi ba. Kuma duk wanda yazo wuri na sai in ce a ce ba zan fito ba, saboda in na fito ba zan yi abin da ya dace ba. In ka fito in yace maka minti 5 sai kun yi awa daya, kana koma sai a ce ga kuma wani commissioner ya zo, kana koma sai a ce ga wani ya zo da dogon tarbi, kana koma sai a ce ga wata sayyida ta zo, sai a ce kuma an kira sallar magriba, to za a yi karatu. To shikenan me zaka faɗa? Ƙarya. Saboda haka matasa masu karantawa ku dauki wannan, ka iya, kana da kayan aiki, kana da lokacin yin nazari, duk darasin da baka tsaya kai mai shiri na musamman ba ko, nan zo darasin ka ce jama'a ba za a yi karatu ba yau, shine alheri. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Jama'ar musulmi, kun ji magana da al-Imam al-Baghawi ya ainihin wato fara mana da ita. Na'am. To shine sai yake cewa fa amma ma a'radu anhu min al-maqlub, duk wani hadisi wanda ya zama makalubi ne. Yanzu kun fahimci hadisin da ake nufi makalubi a sanadi ko a matni ko? To duk hadisin da ya zama makalubi ne, na daga cikin siffar makalubi a sanadi ko? Ɗaya, a canza mai suna, a kira ɗan da sunan uban, abinda Bature yake yi sonem. Wurin malaman hadisi wannan laifi ne mai girma. Sunana Muhammad Awwal Adam. In aka zo hadisi aka ce haddathana Adam ibn Muhammad al-Awwal, sai malamin hadisi yace hadha fihi qalb fa huwa da'if la yuqbal. Amma kullum Bature kalbu yake muku, saboda shi tsinan nan duniya ne. Duk form din da zaka cike sai yace sonem. Sonem me ye dalilin Bature? Kawai kafirci. Me yasa zaka gabatar da sonem? Shi a al'adar shi in sunanka Muhammad Awwal Adam, goban ya ganka sai yace maka Mr. Adam. Shikenan da sunan babanka zai kira ka saboda tsiwa. Me yasa ba zai kira ka da sunanka ba? Wannan ya saba ma addinin mu, ya saba ma al'adan mu. To inda haka za ta faru a isnadi qalbi ne. Haddathana Musa ibn Ibrahim, sai zo yace haddathana Ibrahim ibn Musa, sai malamin hadisi yace fihi qalb. Jama'a kun fahimta? To Bagawi yace duk hadisin da yake da irin wannan salam ba zai kawo shi ba. Wal mawdu', haka nan hadisin da aka kaga shi aka danganta ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. Jama'a kun fahimci wannan? Waɗanda ke kaga hadisai suna da dalilan da yasa suke kaga hadisai, dalilan su na sharri. Daga ciki akwai dalilai na batanci ga addinin musulunci, saboda addinin musulunci addini ne mai haske. To haka ka hadisan ƙarya sai muni yayi dauda. Sai suka bi suka rinka kirkiro hadisai na ƙarya waɗanda in ka gansu kai zaka ce to in dai wannan ne musulunci, to musulunci ya zama shirki. Waɗannan su ake kira zindiƙai. Akwai waɗanda suke kago hadisan falala, shine mafi yawancin surori da zaka ji yasin qalbul qur'an, wai yasin zuciyar qur'ani ce, ƙarya ne, ba hadisin annabi bane. Sai a ce maka wanda duk ya karanta idza waqa kowane dare ba zai talauci ba, ƙarya ne. Duk waɗannan suna nan jama'a ire-iren su. To ire-iren waɗannan hadisan ba za ka gansu a wannan littafin ba. Wal majhul, da hadisin majhuli. Majhuli nau'i biyu ne, akwai majhulul hal, akwai majhulul ayn. Majhulul ayn shine mutumin da aka ji sunan shi a cikin isnadin hadisi, malaman hadisi kaf wadanda ake karban maganar su sai su ce ba mu san shi ba, ba taba jin shi ba, yau kawai muka ji sunan shi, waye shi, ina yake karatu, dalibin waye, malamin waye, wane ne shi, ina aka shi, babu. Malamai duk sai suka rubuta littafai sai suka ware sunayen su, ya ce fulanin majhul, to wannan majhulul aini kenan. To akwai kuma majhulul hal, shine wanda an ji sunan shi a can da aka zo ana lalube sai wani ya ce eh ni ma na ji sunan shi a can, an ji sunan shi a wuri biyu, sai aka tambaye ku da kuka ce kun taba jin sunan shi, meye halin shi, sai suka ce su ma ba su sani ba. Sai malaman hadisi su ce to ku ma da kuka ce kun ji sunan shi kenan a wuri biyu, ba ku san halin shi ba, balle mu dan haka la naqbaluhu. To Imamul Bagawi ya ce ainihin ya tsarkake littafin shi daga irin waɗannan hadisan, saboda su ma malaman hadisi sun kauda kansu game da waɗannan hadisan. Wattafaqu ala tarkihi, hadisan da waɗannan irin malamai suka haɗu a kan a yi watsi da su, a rabu da waɗannan hadisan. Dubi hadisi na biyu cikin Bulughul Maram yana da wannan siffar: Alma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw launuhu aw ta'amuhu binajasatin ta'dusu fihi, hadha hadithun munkarun rawahu al-Bayhaqi, was-sahihu minhu ma rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala al-ma'u tahurun innal ma'a tahurun, ruwan mai tsarki ne. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri shine abin da ya tabbata. Wata rijiya ce a Madina, suka zo suka ce wa Annabi wannan rijiya da daddiyar rijiya ce, tana da albarka, sai ta kafe. Aka yi rashin ruwa sai suka je suka yashe ta. Bayan da an cike ta da mushen kare da tsumman haila da bolar gari, yau rashin ruwa ya sa an kwakule ta. Da aka kwakule ta kuma aka samu ruwa mai kyau, amma sai shakka ta shige su, to amma mushen kare da aka sa shekarun baya fa, tsumman haila fa, bola fa, sai suka zo suka tambaye Annabi, sai Annabi ya ce innal ma'a, wannan alifun da lamun din lil ahad azhihi, wannan ruwan mai tsarki ne, magana Annabi kenan. Dan haka ya ba, dan haka an sace ainiya, an sace muayyana akan wannan rijiyar da makamantanta. Misali yanzu wannan rijiya ce, sai aka gane cewa wannan rijiya kwata na shigowa cikinta, to shikenan sai aka ji warin kwata, sai aka ji warin kashi, sai aka je aka tsaftace ta aka gyara ta, sai kuma ruwa mai dadi ya zo. To ina hukuncin wannan ruwan? Sai a ce wannan ruwan mai tsarki ne, abin da ya faru a baya bai lalata shi ba. Kaga kenan wannan waqi'a ce ainiya. To amma wancan riwaya da bata inganta ba, sai aka ce innal ma'a tahurun, lallai ruwa ita kuma wannan sai ta zo da alifun da lamun na istighraqu jami'i jinsil ma, duk inda ruwa yake mai tsarki ne, illa in taghayyara rihuhu wa ta'amuhu wa launuhu bi najasatin tahdusu fihi. To yanzu wannan riwaya da kaji karin illa in kaza, illa in taga il aw wa, wannan riwaya dha'ifi ya ce munkara ce. To kaga yanzu irin waɗannan hadisan ba za ka ji su a cikin wannan littafin ba. Me yasa malaman musulunci gaba ɗaya sun haɗu akan cewa wannan riwaya ayi watsi da ita? Dalili, mutumin da ya ruwaito riwayar sunan shi Malam Rishidinu ɗan Sa'ad, malamin kirki ne, kullun yana zaune cikin nafilfili da kaza, to sai wannan hali sai ya ruɗe shi cewa to kowa ma mutumin kirki ne. To irin waɗannan mutanen waɗanda saboda nagarta sai suka koma suna kallon kowa ma nagari ne ko, to malaman hadisi suna kiransu gafalallu, sakarkaru, ma'ana kai sakarai ne, ka kalli kowa a duniyan nan wali ne, duk wanda ya zo ya ce ranta min 10,000 ɗibi ka bashi, wanda ya zo ya ce ba ni 5,000 ka ce gashi, saboda kai ba za ka ci amana ba, sai ka ɗauka duk duniya ma ba masu cin amana. To sunanka sakarai a wurin malaman hadisi, sai ce wannan ɗabi'ar ko ta sallabe maka adala, ta kwace maka adala, kai baka cancanta su karɓi hadisinka ba. Domin irin waɗannan maƙaryata suna zuwa suna kawo hadisai wurinsu. Saboda me? saboda ana kallon su masu addini ne sai a rinka karban hadisi a wurin su sai malaman hadisi sai su ce a ittaqu ghaflata as-salihin malaman hadisi haka suke ittaqu ghaflata as-salihin sai kun ga sakarci na mutanen kirki kuita kasansa shine shi mutumin kirki ne sai yake kallon kowa ma mutumin kirki ne to ya zama gafili dan haka ku dubi yaro yaro yana da fitra salima yana da lafiyayyen tunani bai san kwace ba bai san rashin gaskiya ba in uwar shi tace je ka siyo magi ta bashi 500 sai ga yaro ko 500 din yana nuna wa yara ku gani muna da kudi sai shi suna wannan hanje kina in ya shiga wani lungu wani ya fige ya gudu sai koma yana kuka in uwar ta dan rarrankwashe shi ko aka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gidan masu imani ne aka sake bashi wata zai sake yin haka da ita zai sake ba in ya boye ta ma yanzu in yana tafiya ga kana kallon sai ce baka kwace mun kudi nan baka kwace mun to da an kwana hankali ja to malaman hadisi in suka gane kai mutumin kirki ne sai su ce to ka cika sharadi na daya sharadi na biyu hadisan wa kake karbe sai a ce a aiki duk wanda ya kawo mishi hadisi karbe yake sai malaman su ce ku rabu da shi sakarai ne shine rishidinu dan sa'ad shi ya rawaito wannan hadisin واتفق الأئمة على ترك حديثه فصار هو منكرا في الرواية ورواياته صارت منكرة ذاك عند سنة الرشد دان سعد يذوك جيك كرن تلتفن جرح والتعديل تعذيب التعذيب تقريب التعذيب إكمال تعذيب التعذيب تذهيب التعذيب جيك كجيك كرن تا سيسن قم يبنش كب يأتي لكنه منكر الرواية لأن فيه غفلة الصالحين daga ba ga malaman hadisi sai ka zo ka ce wai ka zo kawai zaka nuna miki kai ne ustazu daga Sokoto kaza kaza sai sai bai yadda da kai ba sai ka ce a kai mai imani ne sai bai yadda da kai ba sai ka ce bai yadda da mutane malaman hadisi ba su malaman hadisi yanayin da suke wajen abin da ya shafi mu'amalar mutum da mutum sai su gudanar da kai da mu'amala sai in halinka ya bayyana amma in ka zo mu'amala addini sai su ce ba sai yadda da kai ba sai sun gane kai na gari ne ba za su ɗauka kai mutumin kirki ne a addini ba sai in ya bayyana amma in ka zo mu'amalar yau da gobe sai su yi wannan da kai kamar yadda haka aka tsara a musulunci duk mutumin da ka gani ka ɗauka mutumin kirki ne sai in halin shi ya bayyana amma in ya zama karɓan addini ko bayar da addini Imam Malik hassawa yake a tare mishi kofar masallaci ya riga ya san su waye zai karantar hadisi yana zaune in wani ya shigo sai ya tsaya ya ce waye wancan sai ce wani bako ne sai ce akhrijuhu anni ku fitar da shi tukun in ba su fitar da shi ba ba zai ci gaba da hadisin ba saboda me waɗannan hadisan diya ta ce waɗannan ɗaliban diya ta ce su ya san nagari ne in ya ba su hadisai duk inda suka je duniya suka faɗi za a karba wancan da ya shigo yanzu fa Imam Malik bai san shi ba sai da aka sai ce ba zai ci gaba da karatun hadisin ba sai ya tsaya kyaf bako ne sai ce ya fita sai ya zo daga baya tukuna an tabbatar daga ina yake sai sa ɗalibai in za su taho wurin shi sai sun taho da takarda dubi Shafi'i zai taho wurin Imam Malik sai da ya zo da takarda daga wanda ya san shi su kuma malaman da za su ba da takardar ko ba 'yan takife ba ne duk wanda ya zo kawai su ba shi takarda a sai sun bincika kai ka cancanta in tura ka wurin wani dan zan tura ka ne magana addini ni na san shi shi ya sani saboda haka Imam Malik yana zaune sai ga takarda daga wannan saurayi mai suna Muhammad ibn Idris al-Shafi'i kai yaro waye baka takarda sai yace abokinka Al-Humaidi Abdullah ibn Zubair da ya bude takarda ya karanta sai yace masha Allah ina muwaffarka mana shikenan ganin takardar daga wani dan ya san wani din ba zai aiko kowane iri ba shi yasa idan za ku yi wannan aiki ta hidimar hadisi sai kun koyi waɗannan ɗabi'u bai yiwa kawai mutum ya zo maka da zaggen gemu da ɗagaggen wando ya ce wallahi tallahi ha faɗa ake da mu akan kasar ɗinka wala an rufe mana masallaci akan da'awarka shikenan sai ka ce a zo zan kai salafi ne Allah gobe malaman hadisi ko da idan hagu ba za su kalle ka ba sai su ce sakarai ne duk wanda ya zo mishi karɓan shi yake Abu Ishaq al-Huwayni ka je ka karanta tarihin shi a farkon wannan littafi Tanbihul Hajj yace ya jarabta yana son ya je karatun hadisi a wurin Albani amma labari ya kewaye duniya Albani ba ni ba fa Albani Muhammad Nasiruddin wanda ya rasu amma labari ya kewaye duniyar ilimi cewa duk wanda ya je wurin Albani koran shi yake sai ga Albani ya zo Misra aka ɗauki Abu Ishaq aka kai shi kuma sai aka kuskure abinda ake tsoron ya faru, aka ce mala ya ce ba zai ga kowa ba, kowa ya ce sai shirya. Rannan sai ga sarkin Albani Sikija, wanda yake auren babban ƴar shi, ya rasu shekara 4 da ta wuce ko 5, sai ya zo Masar. Sai Abu Ishaq sai je wurin shi, algafata mala wallahi ina son in yi karatu a wurin sarkin nan naka, amma an ce koran mutane yake, to ina son in shiga cikin alfarmaka ne, in naje ka san yadda zaka jona ni. Shi kanshi Sikija sai da ya bincike su waye a Misra suka san wannan yaron, kayan kai ne ka gan shi da zabbe jage mu haka shi gina ka ji wannan wannan ustazu ne mai imani ne. Malaman hadisi ba siffar da baka zo da ita su amince da kai, sai sun bincike ka. Saboda ne an sha su sun warke shekara 1200 da ta wuce. Haka Ibnu Abbas ya ce da da an ce mana annabi ya ce sai mu sako ni, ya ce da mutane suka shiga kowace irin ƙarya mutum ya ce annabi ya ce sai mai banza da shi, sai mun ce san mu lana rijalakum, wai ga maka man'an man daga wakar wai su. Ya ce Sikija ya sa mishi lokaci, ka zo ƙasar Jordan rana kaza ga watan kaza. Ya ce kwana 2 a hanya daga Masar yana tahowa, ya zo sai ya sauka wurin Samir. Lokacin Samir yana wurin Albani yana karatu, shi ma ɗan Misra ne, wato Ali ya ga Ali ke, sai ya sauke shi. Daga nan Samir ya kai shi wurin Sikija. Sikija ya je mishi izini wurin Albani, ya haɗa shi da Albani, suka yi magana a waya, ya ce kwana ya bai bacci ba anya. Yanzu shi ɗinnan ne magana da Muhammad Nasiru Din Al-Albani, kuma gobe Albani ya sa musu lokaci. Ya ce da aka kai shi yana zama sai ya ce algafata malam na daɗe ina son in zo in karatu wurinka, amma an ce kora ɗalibai kake ne. Ya ce to amma yau na gode Allah da Allah ya kawo ni gabanka. Shi kenan zance ci gaba. Ba kora ɗalibai ba ne, ɗaliban ne sun ginu a kan manhaji ba na Ahli Sunna ba. Ba ka zuwa wurin malamin Ahli Sunna kai tsaye sai ka tsaya ka bi, to amma mu ba mu san haka a nan ƙasar ba, saboda mu tafiya kawai muke yi. Ka dira kofar gidan shi kawai ka garba ka lawo daga mani nake, mani e ta ina ta katsina shikenan. Dan haka dan shi'a sai zo yan shi'a da yawa sun sha zuwa suna mu'amala da malaman Ahli Sunna, bin sani ba miyagu SSS duka sun sha zuwa, amma malamin hadisi a waye kai daga ina? Duk malaman nan da kuka je mun haɗu da su.